This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 4 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan kasar Ghana kan zaben shugaban kasar Amurka. Sannan za ku ji yadda jihohin Raba Gardama ko Swing State ke taka rawa a zaben shugaban kasar Amurka. Bayan nan kuma muna tafa da shirin 'yan kasa da hukuma da Ibrahim Mahmud Kwari zai gabatar, inda shirin na wannan makon ya haska fitila a kan salon da manyan 'yan takarar shugabancin Amurka suka gudanar da yakin neman zaɓe. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Baba Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekarar 2024 mai cike da rudani yana cikin sa'o'i na ƙarshe a yau Litinin, tare da 'yar takarar shugaban ƙasa Kamala Harris da tsohon shugaban ƙasa wato Donald Trump, wanda suke cikin wani gagarumin gangamin yaƙin neman zaɓe a ƙasar a wata fafatawa da yanzu haka ke kankan. Dukkansu 'yan takarar da suka hada da 'yar takarar Democrat wato Kamala Harris da Trump da ke yi wa jam'iyyar Republican takara sun bi hanyoyi da yawa a Pennsylvania da ke gabashin kasar, wadda ita ce babbar raba gardama a cikin jihohi guda bakwai mafiya tasiri da ake ganin za ta fi tasiri a sakamakon zaben kasar baki daya. Dukkan 'yan takarar biyu suna gudanar da gangami a Pittsburgh a tsakiyar yankin da ake kira karafa na Amurka. Har ila yau Trump da ya nufi yankin da ake kira Reading, wani karamin gari ne a gabashin Pennsylvania, inda kuma zai yada zango a Rail, babban birnin jihar North Carolina da ke tsakiyar Atlantika. Kuma yana kokarin cika gangamin nasa na wunin nan ne a wani gangamin barece da zai gudanar a Grand Rapids, inda Republican take da rinjaye a Michigan, inda kuma zai kammala gangaminsa a zaɓuka da suka hada da shekarar 2016 da kuma 2020. Ita ma Kamala Harris ta wuni ne tana gudanar da gangami a Pennsylvania, inda ta fara da garin Scranton, garin shugaban kasa Joe Biden dan takarar jam'iyyar Democrat, wanda ta maye gurbinsa a lokacin da ya janye daga takarar bayan wani wato muhawara da aka yi da ya gaza kai labari. Da alamar kasashe masu arziki a duniya sun gaza cimma matsaya akan iyakanci adadin kuɗi da suke bukata ko kuma suke son biya na kiyaye albarkatun halitta a fadin duniya. A maimakon haka sun maida hankali ne akan tattaunawar kuɗaɗe na masu zaman kansu don cike giɓi wurin tattara kuɗaɗe a taron mako biyu na Majalisar Ɗinkin Duniya. A taron tattaunawa na COP16 da ake yi akan albarkatun halitta da ake yi a Cali, babban birnin kasar Colombia, kasashen sun gaza gano hanyar da za su tattara dala biliyan 200 a duk shekara na asusun kiyaye halittu na kafin wato ƙarshen shekarar 2030, ciki har da biyan wani kuɗaɗe da suka kai dala biliyan 30 wanda za su fito kai tsaye da kasashe mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Shekaru biyu da suka gabata ne dai aka yi alkawarin bada waɗannan kuɗaɗen a matsayin wani ɓangare ne na gagarumin daftarin yarjejeniya da aka cimma a kan kiyaye albarkatun halitta na Kumnin Montreal, kamar da kuma wato tabbatar da aikin noma da sintiri inda ake da namun daji masu yawa. Amma ba a cimma fahimta ba a lokacin da tattaunawar na tsawon lokaci har ya zarce lokacin da aka kayyade na taron kolin da ake yi a ranar Juma'a, lokacin da wakilai daga kasashe da dama suka yi tafiyarsu. A lokacin ne kuma aka yi kiran kasashe daya bayan daya, amma sai aka ga babu adadin kasashen da ake da bukata a cikin kasashe 200 da za su iya tabbatar da yarjejeniyar, lamarin da ya tilasta masu shirya taron suka dakatar da zaman. A yau Litinin ne ma'aikatan harkokin wajen Isra'ila ta sanarwa Majalisar Dinkin Duniya a hukumance cewa ba za ta ba da haɗin gwiwa ga hukumar Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da 'yan gudun hijirar Falasɗinawa ba da zaran sabuwar dokar Isra'ila ta fara aiki a sabuwar shekara. Wannan matakin na zuwa ne bayan da Majalisar Dokokin Isra'ila ta tabbatar da wata doka da ya yanke hulɗa da hukumar da kuma haramta mata gudanar da aiki a Isra'ila. Duk da tarin shaida da muka gabatarwa da Majalisar Dinkin Duniya da ke tabbatar da yadda Hamas ke amfani da wannan hukumar wurin tafkata asa, Majalisar ba ta ɗauki wani mataki ba, a cewar wata sanarwa da jakadan Isra'ila a Majalisar Dinkin Duniya sanya wa hannu. Isra'ila ta sha sukar hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijiran Falasɗinawan da kuma zarginta da hannu a harin da aka kaiwa Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023. Isra'ila ta ba da shaida kalilar da akan wannan zargi da take yi. Kanin shugaban hukumar da ake kira Philip Lazzarani ya faɗa a makon da ya gabata cewa hukumar ba ta samu martani daga Isra'ila ba a lokacin da aka nemi jin ƙarin bayani game da wannan zargi da take yi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotanninmu. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i a bude rumfunan zaɓe a nan Amurka, wasu al'ummar Ghana sun bayyana ra'ayoyinsu kan muhimmancin da zaben Amurka ke da shi a kan ƙasarsu ta Ghana da ma sassan duniya baki ɗaya. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya haɗa mana daga Kumasi.
Yayin da zaɓen shugaban ƙasar Amurka ke kara gabatowa, wasu al'umman Ghana sun tofa albarkacin bakinsu kan yadda suke ganin sakamakon zaɓen zai iya kasancewa la'akari da wasu manufofin da 'yan takarar suka gabatar da za su iya yin tasiri ga ƙasashen duniya ciki ma har da Ghana.
Baba na yalwa, ni gaskiya ina ra'ayin Democrat Kamala Harris, ina ra'ayin ta continue. Rezina shine kowa ya san Biden kan da ya taimaka ma mutane, especially mu 'yan Afrika nan da muka bi ta Brazil, muka tafi mun shiga Amerika, da rage talauci sosai nan Afrika. Duka baki dai ba gidan da ba yaro daya da ya bi hanya tafi Amerika wanda ba su zama su samu su ga su zauna. Yo Trump ya ce wai in yazo duk wanda ya bi wannan hanyar ne yazo bai da wani kwakwaran magana sosai da zai fadi an komo da shi gida. Sai yawa wayi gari ya ce mu da wannan yaran nan saboda Trump ya win election politics da policy Republicans bai da fiya an komo da su gida. Mu da kai ya zamu da yaran.
Tijani Alasan zabin da dai na America ga muna kallo kaman cewa Trump ya yi win wanga zabe. Dalili abin da na fadi haka ne. Ya ce Ukraine da Russia an bar wannan fada. Wannan fadan nan ya kawo mana fitina amma Ghana shugabanninmu suna yi cewa saboda fadan Russia kaza ngun aka bari gaskiya yanzu ba zo wani policy an ya duba muna gyaran garinmu dalilin da yasa nake son to
ana sa ran zaben zai zafi ne tsakanin yar takarar jam'iyyar Democrat wato Kamala Harris da kuma Donald Trump na jam'iyyar Republican, musamman yayin da ake ganin 'yan takarar shugaban kasar a lokacin gangamin yakin neman zabe suna tafiya kusan kunnin doki a maki da manazarta ke bayo 'yan takarar masu sharhikan harkar siyasa dai a nan kasar Ghana na ganin duk wanda za a zaba tsakanin Kamala Harris da Donald Trump wani tarihi ne babba da aka kafa kuma zai yi tasiri a tsarin fitar da shugaban kasa a kasashen duniya, inji Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa a Ghana.
Amerika suka yi suka zabi mace ya bada tabbaci a duniya kamar kowa ya zabi mace, sannan wasu komo da Donald Trump shi kuma bada tabbaci cewa ko da an zabi shugaba yayi wa'adi daya a ko dama kuma a bashi dama ya komo ido cika wa'adi na biyu in an ga ya cancanci wanda ke wannan kuma ya ba wasu shugabanni ne suka lose election karfin guwan cewa su ma ana zabe su a yi tunda uwa uban demokradiyya masu yi wannan zabe. So shi duk wani abin da a cikin zaben American da kowa na kallo ko kowa na expect outcome ko yana da nasaba da demokradiyyar zabe ka baki da.
Amurka dai tana ba da gudunmuwa masu yawa wajen karfafa tattalin arzikin kasashe da ma tsaro a sassan duniya, kuma akwai muhimmanci da sabuwar gwamnatin da za a kafa bayan zaben gobe Talata ta karfafa tsare-tsare tattalin karin matsalolin kasa da kasa domin ganin kasar ba ta tsunduma cikin wani halin da zai iya kawo cikas a gudunmuwar da take baiwa kasashen ba, inji Dr. Najib Talib Ibn Hassan mai sharhi ne kan harkan tattalin arziki.
Su yi kokari su ta sauraron duniya don ba kowane lokaci ne in kana shugaban kana shugabantar mutane abin da kake shin didi ba. In kaga aka yi ana magana nan ka kuskure to ka gyara. Amma in kai ka dage kan kai abin da zaka yi shi zaka yi kuma baka sauraron kowa. Kuma kowane lokaci wani kasa kuma yi abin da kai bai dace da kai ba ka samu sanshi. To ina ga sanshin nan ya shi ya kawo hal aka kirkiro BRICS Brazil, Russia, India, China, South Africa. Yanzu gashi kala zai dawo sun karu. Wan kina kamar mulkin America ba ta hankali ba zai zo kasa don da zarin an bar amfani da dollar. It's like kamar an attack America in a war and defeat America kenan. So shi ta yi kokarin daina batun sanction su kuma kasa yi kadan yi laifi kadan sanction maimakon diplomacy.
Shi kuwa Excellency Umar Sanda Ahmad tsohon jakadan Ghana ne a kasar Masar cewa yayi abin da ake bukata gun sabuwar gwamnatin Amurka ita ce ta bada gudunmuwa wajen ganin an samu zaman lafiya a duniya.
Sabon shugaba a bar duniya zaman lafiya domin Amurka kati kaso abin da ya fadi da shi ake aiki duniya duka.
Zaben Amurka dai ya bambanta da na wasu kasashen duniya musamman na nahiyar Afirka saboda ba kur'un da mutane ke kadawa kadai bane za su baiwa dan takarar shugabancin Amurka nasara ba. A'a, kwamitin masu zabe da ake kira Electoral College ne yake da wuka da nama kan wanda zai shugabanci kasar. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoton. Har yanzu dai kan batun babban zaben Amurka ne. A bayan kowace shekara hudu, fafutukar lashe zaben shugaban kasa Amurka na bajewa a muhimman jihohin raba gardama, ba kamar sauran jihohi da aka san su da wata jam'iyya ba. Waɗannan jihohi na raba gardama suna canja alƙibla a tsakanin kowane zaɓe, kuma akasari a cikin su ne ake fafatawa gaske, domin kuwa su ne ke raba gardama kan wanda zai lashe zaɓe. Wato kenan ƙuri'un gundumomin zaɓe su ne ke bayyana wanda zai shiga fadar White House. Sanin muhimmancin waɗannan jihohi ya sa 'yan takara suka fi mai da hankali wajen yakin neman zaɓe a cikinsu. Za ku ji yadda jihohin da muhimmancinsu. Manyan jihohin raba gardama suna da muhimmanci wajen lashe zaben shugaban ƙasa Amurka na 2024. Ana gudanar da yakin neman zaɓe mafi zafi da tsada a waɗannan jihohi da za a fafata. Kuma wasu jama'ar su masu kada ƙuri'arsu na da tasiri sosai a zaben. To ta yaya wannan yake aiki? Yawancin jihohin ana hasashen cewa na jam'iyyar Republican ne ko Democrat ne, don haka zabensu bai da wata fafatawa mai zafi. Amma a jihohi masu mahimmanci da ake fafatawa, kowa na iya lashe zaɓe. Dan takara na buƙatar nasara a gundumomin zaɓe da ake kira Electoral College 270 daga cikin 538 don lashe zaben shugaban ƙasa. Yawancin wanda ya yi galaba zai lashe ƙuri'un jiha gaba ɗaya. Jihohin masu mahimmanci ke ba da ƙuri'un raba gardama, wanda ke ba 'yan takara damar samun ƙuri'un da ake nema. A wannan shekarar, jihohin Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania da Wisconsin suke da mabuɗin shiga fadar White House. Jihohin sun ƙumshi ƙuri'un gundumomin zaɓe 93 da za su iya zama na jam'iyyar Republican ko Democrat. Waɗannan jihohi suna da rata ƙalilan ta zaɓe saboda kusan daidaiton masu kada ƙuri'a na 'yan jam'iyyar Republican da na Democrat. Sauya ƙididdiga alƙaliman jama'a da ra'ayoyi tsakanin birane da yankunan karkara na iya haddasa sakamakon da ba iya hasashe ba. Ko da ƙananan canje-canje na iya ba da gudunmuwa ga ɗaukacin jihar, har ta ba wa Kamala Harris ko Donald Trump damar lashe ƙuri'un gundumar zaɓe. Mun ga hakan ya faru a baya. A shekarar 2016, Trump ya lashe jihar Pennsylvania da tazarar kashi 7% cikin 100, inda ya samu ƙuri'un gundumar zaɓe 20 da shugaban ƙasa. Shekaru huɗu bayan haka, Joe Biden ya ƙwato jihar da kashi 1.2 cikin 100, wanda ya taimaka masa ya lashe zaben shugaban ƙasa. A wannan shekarar, Biden ya lashe zaben jihar Georgia da rinjaye da ƙalilan na ƙuri'u 12,000, wanda ya sauya jihar daga ja zuwa shuɗi a karon farko cikin kusan shekaru 30. Ba a iya hasashen jihohi masu muhimmanci da ake fafatawa, amma abin da ke da tabbas shi ne suna da tasiri mai yawa a zaben 2024 a waɗannan yankuna. Kowace ƙuri'a na da muhimmanci. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin samun labarai da dumudumunsu. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3:44 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ɗan ƙasa da hukuma.
Kwaɗayi ke ta da wulakanci, shi ke sun ƙarfin adalci, da siyasan nan na fakiranci, ka shaƙe cikin kada zalunci.
Masare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin ‘yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kuri zan gabatar.
Yanda siyasa Amerika ta ɗau zafi a wannan lokacin tsakanin Donald Trump da abokiyar karawar tasa. So amma kuma hakan bai jawo rikice-rikice ko hayaniya tsakanin magoya baya ba.
Abun koyi ne ga ƙasashenmu masu tasowa wayanda suke mulki irin na demokuraɗiyya.
Yadda manyan ‘yan takarar shugabancin Amurka suka gudanar da yakin neman zaɓe da kuma darussan da ke cikinsa ga ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine batunmu na yau. A dakacin mu,
ba ma su siyasar maula ba, makiyayanci dillalai ba, da idan ba su tuba da wannan ba, haɗa kai ba zai wani karko ba, yanci kuma bai dada komai ba.
Madalla. Masu saurare, yau take jajiberin zaben shugaban Amurka, inda bayan shafe fiye da watanni 6 ana fafata yakin neman ƙuri'a. A gobe Talata, idan Allah ya kai mu 5 ga wannan wata na Nuwamba, ake sa ran Amurkawa za su yanke hukunci tsakanin manyan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat da Republican, wato Kamala Harris da Donald Trump. Koda yake tuni aka fara kaɗa ƙuri'a a ƙarƙashin tsarin nan na jefa ƙuri'a da wuri, amma rukunin matasa a Najeriya da suka bibi yadda salon yakin neman zaben ya wakana tsakanin Kamala da Trump sun ce babu ko shakka akwai darussa ga demokradiyyar Afirka.
Sunana Kabir Said Muhammad. Gaskiya dai wannan shine karo na farko da na fara bibiyar abubuwan zaɓe da ya shafi na Amerika. So ni babban abin da ya bani mamaki ko kuma ce ya jawo hankali na shine yanda siyasa Amerika ta ɗau zafi a wannan lokacin tsakanin Donald Trump da ita ainihin abokiyar karawar tasa. So abin da ya ban mamaki shine duk yanda ake neman zazzafar adawa akwai ta a gurin. So amma kuma hakan bai jawo rikice-rikice ko hayaniya tsakanin magoya baya ba kamar namu na Najeriya ba. So wannan abin ya jawo hankali na, sannan kuma ya matukar bani mamaki.
Aminu Said Ngwaku. Zancen gaskiya abun koyi ne ga ƙasashenmu masu tasowa wayanda suke mulki irin na demokuraɗiyya. Kwatankwacin abin da zan gaya maka shine a farko-farkon kakar wannan zagayensu na zaɓe, shi tsohon shugaba Donald Trump zaka ga an kai mai hari, amma wannan bai saka ya sa su ma sun ɗauko makamai wayanda suke na ɓangarensa, su ma sun ɗauko makamai, an ce sauran ladi za a fita da makamai, gwamnati ta kasa bashi tsaro ko 'yan sanda su ma za su fito da makamai saboda 'yan adawa ko kuma masu kawo mishi hari su ma su rama. Babu wanda a rally da Donald Trump ya ci gaba da yi zaka ga sun fito da bindigu ko wukake kamar yadda mu anan ake. Gaskiya wannan abu ne da zaka bambanta shi sosai, wanda zaka ga a jajantawa Kamala Harris ta mishi, su Barack Obama wanda suke 'yan wancan 'yan bangaren Kamala Harris duka sun jajanta mishi. Sannan zaka ga abin ba a zuzuta shi an kalle shi a matsayin kamar an danganta abin kai tsaye ga wa'anda suke 'yan opposition party ne ba, 'yan jam'iyyar adawa ba. Ya abin an bar masu binkice su binkice, sannan an ci gaba da gangamin zaɓe. Wannan gaskiya abu ne da za mu kalle shi a matsayin abin birgewa kuma abin koyi.
A dan haka, a cewar Suleiman Abdulrahman Abubakar, akwai bukatar 'yan siyasar Afirka musamman na Najeriya su ɗauki akalla kashi 5-10 na kyawawan ɗabi'u da salon kamfe da aka gani a Amurka.
Suna gani abin da yake faruwa. Ganin ya tashi a matsayin bashi da amfani ganin. Kullun suna ganin yadda ake tsakanin Donald Trump da Kamala Harris. An zo an yi rally, kowa zai faɗi ƙudurinsa, zai faɗi abin da zai yi ƴan ƙasarsa, amma sunan idan sun zo me suke yi ƴan siyasa? Ba ƙararrai bane abin da za su yi kaza in sun zo din suna yi. Ba sa yi. So ya kamata a ce a matsayin America wadda Najeriya take kwaikwayo a wajen siyasa, ya kamata a ce idan sun zo sun kwaikwayo su zo su kwatanta shi su koda dan kadan ne daga ciki koda kaso 10 ne daga cikin kashi 100 abinda America take a siyasa kai ban ma ce 10 ba su dauki kaso 5 daga irin abinda yan siyasar America suke su zo Najeriya su kwatanta su gani wallahi za a ji dadi
America mutum ne yan dace hansaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira ilmi ta tacce
sai dai masana kimiyyar siyasa sun ce akwai dalilai da dama da suka kawo bambance-bambance asalin yakin neman ƙuri'a na 'yan takarar shugabancin Amurka tsakanin ita Amurkan da ƙasashe masu tasowa a duniya.
Su gaskiya sun daɗe suna yin demokradiyya kusan shekara 270 da 'yan kai kuma su ma suna yi suna tafiya suna gano kurakurai da daidai da rashin yin daidai a cikin tafiyar demokradiyya dinsu kuma a yanzu ita Amurka ita ce uwar demokradiyya a duniya akwai bambanci matuƙa ƙwarai da gaske tsakanin wanda suka ci gaba da wanda kuma yanzu suke yin tatata musamman ƙasashen Afirka.
Amma yawan shekarun ne ko yawan jama'ar ne ya bambanta ko kuma a tsari ne na dokoki da fasalin gudanar da shi kamfen?
To alayya idan ka ce za ka yi kutancecceniya tsakanin Amurka da Najeriya da sauran ƙasashen Afirka da suke yin demokradiyya akwai bambanci na ilimi da wayewar kai da kuma tattalin arziki wanda shi ne umda shi ne muhimmin abu saboda kusan duk abin da suke yi ne da ake demokradiyyar ya sha bamban da abin da ake yi a ƙasashenmu na nan. Za ka ga cewar a Najeriya da sauran ƙasashen Afirka har yanzu tafiyar ta take gara dan dama-dama Afirka ta kudu ita ce ma wacce take sun bi shekara 100 suna yin demokuraɗiyya tun lokacin Turawa ita kanta kuma demokuraɗiyyar an daɗe ana yin tafiyar da shekara 2000 kuma tana canja launi ne amma launi mafi kusanci shine ƙa'idodin da masana suka sharɗanta mata kusan ko fiye da 57. Ƙasashen da suka ci gaba suna yin amfani da ilimin demokuraɗiyyar da ƙa'idodinta. Ƙasashen kuma da suke tasowa yanzu suke yin demokuraɗiyya irin su Najeriya, alhaƙiƙa ana yi ne da ka. Yanzu na tabbata a ƙasar Amurka ko a Ingila ko a duk inda suka ci gaba suka daɗe suna yin demokuraɗiyya ba wanda zai ɗauko kuɗi ba ka da niyya ko da nufin cewar ka zaɓe shi ko ka zaɓi wani nasa wanda yake da bukata babu wannan gani za su yi ma kamar ka raina musu hankali kuma za su ga cewa wannan wani nau'i ne na munafunci da za a cuce su idan an samu damar cin zaɓen da kuma wakiltar su mutanen da za ka wakilta.
Dr. Abati Bako kenan wanda ya nazarci fagen kimiyyar siyasa da sadarwa a jami'ar Kent ta kasar Ingila. Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kuɗi da yawa.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma sai
an gudanar da zaben sabbin shugabannin kungiyar sukuwar dawaki ta kasar jamhuriyar Nijar inda sabon shugaban ya yi alkawarin kawo gagarumin sauyi a kungiyar da masha'anin sukuwar dawaki a kasar. Gare ka Haruna Maman Bako.
Biyo bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kungiyar sukuwar dawaki ta kasar jamhuriyar Nijar a ƙarshen makon da ya gabata a zandar cewa da FENISEC, tsohon minista Hashimu Sa'idu Juju ya yi wa sashen Hausa na muryar Amurka ƙarin bayani a lokacin da ya yi yada zango a garin birnin Kwadni game da ababen da zai saba a gaba, kuma a cewar sa nan da shekara ɗaya idan bai cin musu ba to zai yi murabus.
In ka diba doki mutum uku ne ke waita shi kenan kungiyar mu tana iya ta kai miliyan ɗaya da wani abu zuwa miliyan 2 na mutane masu wannan abu da waya ka samu kungiya mai wannan kuma abin ga karkara ake da shi kai kuma doki ana amfani da shi a hau a yi noma a sa share a yi wasa a yi sukuwa kenan yana da amfani kenan mu guri na nake zamu yi doki ba sai ya je ya yi wani aiki
doki nan na iya
baya mishi bukatar shi. shine nake so in kawo kuma shine mutane duka da suka zabe ni kuma duka ɗan ƙasa suke so a kanshi suka sami idanu kuma insha Allah na ɗauki shekara guda nace zan kawo wannan sauyi in ban kawo shi ba zan yi murabus.
Madalla a gaida Haruna Mulmun Bako mai horar da yan wasan kungiyar Real Madrid ta kasar Spain Carlo Ancelotti ya ce kamata ya yi a dage buga dukkanin wasannin kwallon kafa a kasar bayan da bala'in ambaliyar ruwa ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 215 a gundumar Valencia. An dage wasan da kungiyar ta Real za ta fafata da Valencia ranar Asabar da ta gabata bayan bukatar hakan da hukumar shirya gasar La Liga ta gabatar. Sai da haka an ci gaba tare da buga wasanni shida na gasar a ƙarshen mako. Ancelotti da ma wasu takwarorinsa irin su mai horar da 'yan wasan kungiyar Atletico Madrid suna ganin cewa rashin nuna tausayi da alhini ne a ci gaba da buga wasannin. Ruwan sama kama da bakin ƙwarya a ranar Litinin da ta gabata ya haifar da mummunar ambaliyar ruwa wadda ta lalata tituna da gadoji baya ga asarar rayuka sama da 200. Prime Minister kasar ta Spain Pedro Sanchez ya ba da umarnin kai da karun soji sama da 5,000 da ma jami'an 'yan sanda 5,000 a yankin na Valencia a yayin da mazauna yankin suke sukan lamirin mahukuntan yankin kan yadda suka tunkari iftila'in. To ƙarshen labaran wasannin kenan. Murtala Faruk Sanyinna a Washington DC.
A gaida dan mutan Sanyinna yanzu kuma ga wannan sako.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, Allah ya kawo mu sabuwar kakar zabe a Amurka.
Haka ne, a ranar 5 ga watan Nuwamba, Amurka za su fita kwansu da kwarkwatarsu zuwa rumfunan zabe domin kada ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa, duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaben wuri, wato early voting.
To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka.
Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben, a lokacin zaben da kuma bayan zaben, wato idan an bayyana wanda ya samu nasara.
Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na radio da talabijin da kuma shafukanmu na yanar gizo, musamman ma na sada zumunta kamar na Facebook, X wato Twitter da kuma Instagram.
Kazalika muna nan a dandalinmu na WhatsApp akan lamba alamar tarawa sai 1-202-4-6-9-8, inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa Amurka.
Sashen Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Badalla yanzu kuma sai labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Ministan harkokin wajen kasar Jamus Annalena Baerbock ta bayyana aniyar kasarta ta taimakawa Ukraine a yayin da take fuskanta ko kuma a yayin da ta kai ziyara a birnin Kyiv yau Litinin, inda za ta gana da shugabannin Ukraine. Baerbock ta ce Ukraine na bukatar taimako a wannan lokaci da take fuskantar farmaki ta sama daga Russia, yayin da ake shirin shiga lokacin sanyi da kuma karin barazana na taimakon soji da kuriya ta arewa take baiwa Russia. Yakin neman zaben shugaban kasa na Amurka na shekarar 2024 mai cike da rudani yana cikin sa'o'in karshe a yau Litinin, inda mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris da tsohon shugaban kasa Donald Trump suke cikin wani gagarumin gangamin yakin neman zabe na fadin kasar a wata fafatawa da yanzu haka suke kankan. Dukkan 'yan takarar da suka hada da Harris, 'yar takarar Democrat, da Trump na abokin karawanta na Republican sun bi hanyoyi da yawa a Pennsylvania da ke gabashin kasar, wadda ita ce babbar mai raba gardama a zaben, wato a cikin jihohi guda 7 mafiya tasiri da ake ganin wato sakamakonsa zai tasiri a fadin kasar baki daya. Wani taron jama'a da suke ihu ko kuma suka tsira daga wani mummunan ambaliyar ruwan sama a kasar Spain da suke ihu tare da fushi suka yi ta jifar sarkin Spain wato Philip na 6 da jami'an gwamnati da laka, suna masa ihu a lokacin da suka kai ziyara ta farko a garuruwan da ambaliyar ta fi barna.
Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu ne yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai, da Julie Ladas Gresham da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu ne yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka ke sallama da ku. Assalamu alaikum.